Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa da ke 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da maniya muryar Arewa. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ɗaruruwan ma'aikatar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya ne da hukumar ta yi watsi da su sau gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ofishin hukumar da ke Lagos. Haka kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya na barazanar gurfanar da gwamnatin jihar Taraba gaban kotu bisa ɗaukar matakin fitar da mutanen da ba 'yan asalin Taraba ba daga jihar. Bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su, za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Yan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jihar Laraba. Mahalarta zaman sauraron jawabin sun samu damar yin tambayoyi game da waɗanda ke cikin rukunin tsaron shugaban ƙasa, kuma sun samu fahimta akan batutuwa da dama game da batun kawar da barazana daga Koriya ta Arewa, abinda wani babban jami'in gwamnati ya kira babbar masifa wanda gwamnatin shugaba Kim Jong-un mara natsuwa ke haddasawa. Da ƙarfe 12 na rana, dukkanin sanatoci 100 suka tattaru a ginin gwamnati da ke kusa da fatar White House, inda aka musu jawabin wanda sakataren tsaro John Mattis da abokan aikinsa sakataren harkokin waje Rex Tillerson da daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri da kuma babban hafsan hafsoshi General Joseph Danford suka jagoranci zaman tattaunawar. Shugaba Donald Trump ya harci taron tattaunawar kuma ya kira wannan zaman mai muhimmanci. Ko shakka babu, an yi tattaunawa mai natsuwa inda muka fahimci matakai da ake ɗauka da kuma shirin matakan soji idan buƙatar haka ta taso, kuma da kuma dabarun diplomasiya wanda ya fahimtar da ni dabarun sun yi daidai da barazanar, inji Senator Chris Coons na jam'iyyar Democrat kuma shugaban kwamitin hudun ƙasashen waje a majalisar dattawan a lokacin da yake yi wa manema labarai bayani bayan taron.
A wata sabuwa kuma, shugaba Donald Trump ya yi kiran da a yi ragi mai yawa a haraji ga ɓangaren masana'antun Amurka don samar da ayyukan yi a wannan ƙasar da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a duniya, kuma a yi gyare-gyare masu yawa a dokokin harajin ƙasar da zai shafi miliyoyin Amurkawa masu biyan haraji. Shawarar da shugaba Trump ya bayar na rage haraji kan masana'antun Amurka, ƙasa mafi ƙarfin masana'antu a duniya, daga kashi 35 zuwa kashi 15 cikin 100. Ya kuma yi kiran da a kawo ribar cinikin masana'antun Amurka da ke ƙasashen waje wanda take samu, matakin da sakataren baitulmarin ƙasar Steven Mnuchin ya ce zai shigo da triliyoyin dala zuwa gida Amurka don faɗaɗa kasuwanci a cikin gida. Samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki abu ne mai muhimmanci, in ji babban mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar White House Gary Cohn, wanda ya taɓa zama jami'in kuɗi a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta Wall Street. Ya ce babban manufar mai ita ce sauƙaƙa biyan haraji, rage tsadar kaya da yin sauƙi. Ya ce ba wai muna nufin musguna wani ba ne, muna niyyar tabbatar da adalci ne a ƙasar, kana kuma muna nufin ƙarfafa zuba jari a cikin ƙasar. Mnuchin ya kira wannan raguwar haraji mafi girma a tarihin Amurka.
Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an sojin Amurka sun yi Allah wadai da farmakin sama da Turkiya ta kai akan Kurdawa da ta auna a arewacin Siriya. Suna masu cewar harin Turkiya na ranar Talata ya saba wa tsarin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS, kuma ya yi lahani ga rundunar Amurka da ke wurin. Kakakin rundunar shiga tsakani na Amurka a yankin, Colonel John Dorian, a jiya Laraba ya kira yunkurin Turkiya na sanarwa tare da shirya ayyukan rundunar haɗin gwiwan da mai rauni, a lokacin da yake yi wa manema labarai a helikwatar sojin Amurka ta Pentagon ta hoton bidiyo kenan, wanda ya ce wannan ba tsari ba ne da mutum zai tunanin gani daga abokin aiki. ya ce sun samu labari kasa da sa'a daya kafin gudanar da wannan farmakin. Wannan ba isasshen lokaci ba ne da za su iya yin wani abu, a cewar Daruyan daga Bagadaza. Daruyan ya kara da cewa ba mu san ainihin inda za a kai wannan farmakin ba, kuma ba lokaci da rundunarmu za su iya daukar mataki. Ya ce sojojin Amurka suna kimanin kilomita 10 kacal daga inda farmakin ya auna. Doriyan ya cecaki Turkiya game da tasirin wannan farmaki akan kokarin murkushe kungiyar ISIS a Siriya, mataki da ya ta'allaka akan rundunan Kurdawa da suke fada karkashin rundunan haɗin gwiwa na Syrian Democratic Forces ko kuma SDF.
Wani dan asalin kasar Somali mai fashi akan teku zai sauran rayuwarsa a gidan yarin Amurka sakamakon hari akan wani jirgin ruwan sojojin Amurka a shekara ta 2010. An tabbatar da laifin fashi akan teku akan Muhammad Farah mai shekaru 31 da kuma laifin kai hari da makami akan jirgin ruwan sojan Amurka USS Ashland a tekun Gulf a gabar Djibouti. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Daruruwan ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya ne da hukumar ta yi watsi da su suka gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ofishin hukumar da ke Lagos, domin kira ga hukumar da kuma gwamnatin Najeriya a mayar da su bakin aiki da kuma biyan su haƙoƙinsu. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani.
Ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya kenan ke gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin su da halin ko'in kula da hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya ke nuna musu kusan shekaru 10 bayan sun kammala ɗaukan darasi a hukumar tashoshin jiragen ruwan. Shi da wannan zanga-zanga da suka gudanar a jiya sun yi shi ne domin jan hankalin hukumomin tashoshin jiragen ruwan, musamman ma dai shugaban hukumar Malama Hadiza Bala Usman, da ganin ta dauke su aiki maimakon sabbin ma'aikata da yanzu rahotanni suka ce hukumar na ganawa da su domin daukan su aiki, duk kuwa da umarnin da wata babbar kotun tarayya da ke nan Lagos da kuma majalisar tarayya ta bayar na cewa a dakatar da daukan sabbin ma'aikatan har sai an saurari kukan ma'aikatan da tun farko aka dauka tare kuma da horas da su. Daya daga cikin masu zanga-zangan ya mun karin haske game da wannan zanga-zanga ta su kamar haka.
Muna wannan Facebook demonstration ne ko zanga-zanga namu saboda muna neman haƙƙinmu a hannun wannan ma'aikata ta NPA da na bashi matsayin shekara 10 har yanzu ba abu da aka yi. Mun bi ba inda bamu je ba, mun je kotu, mun je National House, duka ba abin da ya wakana. To wannan shine dalilin da yasa muka fito muke yin wannan dan Facebook zanga-zanga namu na limana.
Ko da yake kama daga masu zanga-zangan da kuma yan jaridu babu wanda ya samu nasarar yin ido biyu da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Malama Hadiza Bala Usman, sai dai wata mai suna Mrs. Sony da ke zama manajan hulɗa da jama'a na hukumar ta yi jawabi ga masu zanga-zangar kamar haka. Tace na yi imanin cewa shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwa kamar da kuka sani ya gwagwarmaya ce mai fafarkar kare 'yancin bil'adama, don haka na yi imanin za ta saurari wannan koke naku. Da kowane mataki masu zanga-zangan ke so hukumomin Najeriya su dauka game da su ga dai abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa.
Abin da yake tafe da mu shi ne mun zo domin mu kawo kukanmu ga shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda irin rashin adalci da rashin kyautata tawa da aka yi mana bayan an dauke mu aiki a matsayin ma'aikata wanda za a yi mana horo na shekara 4. Bayan wannan sai a raba mu zuwa guraren ayyukan mu. To amma tun wannan lokaci har yau babu magana. Daga ciki mun je kotu Federal High Court ta Lagos, an ba da hukunci tun 22 ga watan 5 2013, an kai musu kofi amma har yanzu babu wani abu.
Baban Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Ubangiji sarkin baiwa
a gai da baban gida. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, sai a shakata da wannan wakar.
Allah karimun gani arrahim fi dai dare jannatin yayi rana dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali watan mutum aina kan muna nama watan mutum kai ga kan muna nama watan mutum aina kan dada dama watan mutum kai ga ke dada dama dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali sha'anan mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingida ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi watanan mutum to ikan dada damu hababin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi
to madalla. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na barazanar gurfanar da gwamnatin jihar Taraba gaban kotu bisa matakin fitar da waɗanda ba 'yan Taraba ba daga jihar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Ba tun yau bane dai ma ake zargin gwamnatin jihar Taraban da kurar baki, lamarin da ke gwamnatin jihar a yanzu kafa wasu shingaye domin binciken motocin da ke shigowa, inda akan iza ƙiyar 'yancin rani musamman ma waɗanda suka fito daga jihohin arewa. Wani bincike da hadakar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam tare da haɗin gwiwar wasu 'yan jaridu a jihar suka gudanar na ko nuni da cewa jami'an da ke shingayen kamar ci zarafin waɗanda suka tsare ne ta hanyar ɗauri da igiya da kuma karɓan kuɗaɗe, kamar yadda muka ji a ɗaya daga cikin wajen binciken da ke Mayo Lope.
Sun nuna mana cewa mu baƙi ne ba sa son da mu shiga yankin Taraba. Shi ne to baccin haka shi ne sai aka zo ni aka ta duka na da aka daure ni a nan kusan na kusan awa uku da ina kuka a nan gurin gashi nan gurin da an fasa mun sawu gashi nan ka gani
ni so ana zero sai ni haka wani abaro kano kenan banda lafi banda komai ba ta maina da kada ba ta maina kudi ba caje ni komai ba an zo ajini a nan gurin haka kawai kwana biyu kenan babu wani hujja ba dalili kawai haka nan kama ni wai kawai in koma inda na fito kawai
amurkan ba mu san dalili ba kawai dai an kama an hidda ba mu san abin da muka yi musu ba
sai da ma kwana a wajen washe gari suka ce mana mu ba da dubu dubu masu dubu dubu suka bada mu ba mu da shi dubu ɗaya ba mu da shi wasu suka bada suka tafi
ba dai ga matafiyan da aka tsare. Haka nan mun ji ta bakin wani direba
mutanen din kuma gaba ɗaya nusu naira dubu ku ne na dauke su na samai akan nan wuce da su mutum biyu aka kai mu station aka ce za mu bada naira dubu 20 in muna so mu wuce su kuma fasinjan cikin mota na za su bada naira dubu 15 musannan shi kuma za mu sa masa lita 40 a motar sa ya madan shi dan sanda ne.
Kamar yadda muka tarar wani jami'in dan sanda da suke walakabe da roni da kuma su ɗan banga ne ma ke kula da wannan waje ko da yake sai da aka kai ruwa rana da su a wannan waje da suka matsa da matafiyan.
Kadan kadan nake da wai mu masu aiki a nan mu hudu ne akwai Muhammad akwai Solo akwai Joshua.
Wannan batu dai ya kota da hankulan ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam a jihar, inda barista MB Mustapha ke cewa ba za su kyale ba.
Yanzu dai kaga abin da muka je mun kwaci NGI haƙƙin jama'a wanda aka kwace musu kayayyakin su mun karba mun mayar musu, sa'annan muna tabbatarwa za mu je mu kai wa ainihin shi commissioner ƴan sanda da na SSS mu ji me yasa suka bari haka yake faruwa, sa'annan kuma idan ba su magance wannan al'amari ba muna tabbatarwa jama'a cewar za mu garzaya zuwa kotu mu je mu kwace haƙƙin jama'a.
Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta yi gumda bakinta game da zargin da ake yi na cewa da hannun wasu jami'anta domin duk ƙoƙarin je daga bakin kakakin rundunar abun fa ya ci tura, inda ma wata mai jiha ta ce da ni baya gari. To sai dai kuma gwamnan jihar Taraban Acted Dare Disan Isaku ya kuwa tabbatar da batun. Gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yaɗa labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce ai sun dau wannan mataki ne ma domin hana waɗanda ya kira ba ta gari shigowa.
Dole Allah da kai inda ka fito inda ya ka zo inda an yi bincike a ba gane da hayaniyar da kake shigewa dole ka koma inda ka fito don ba za a fara hullum a Taraba ba. Amma wannan zai zama mana damuwa ne ya yi bincike a kanka dole ka koma inda ka fito.
Wannan haka bai saba kundin tsarin mulki ba?
Inda ba ka da aiki inda kake
Mr. Silvanus Giwa kenan hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskaci harkokin yaɗa labarai. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
a gaida Ibrahim. Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tafe ne da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne. Amma kuma wannan nakasa tasa bata sa ya kasa ba domin kuwa kwararren masani ne a fannin na'ura mai kwakwalwa musamman abin da ake cewa cyber security, wato tsaro daga kutse a cikin na'urar computer. Wanda kuma bugu da ƙari malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha da take jihar Kaduna, wato Nuhu Bamalli Polytechnic. Yayi diplomar sa, yayi HN din sa, sannan kuma yayi degree na biyu duk a wannan fili na computer. To ya aka yi ya samu wannan nasara duk da cewa yana da bukata ta musamman ta rashin kafa. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To dawa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba.
Kuna magana da Muhammad Musa Zaria.
To malam Muhammad Musa Zaria daga ina aiki me yake yaya muna son mu ji.
To farko dai ni gurgu ne kuma an haife ni a Zaria, na yi karatun primary school, secondary school, har na yi Nuhu Bamalli Polytechnic, na kai karatu na HND duka a Zaria, kuma aka dauke ni aiki a matsayin academic staff a nan Nuhu Bamalli Polytechnic da ke Zaria. Bayan na dawo bautan ƙasa na daga Kwara na canza na koma na ƙarfi a Kano, shi ne aka dauke ni a wannan matsayi na aiki.
Na mai sauraro da su san me ka karanta?
Na karanta computer science, wato sarrafa na'uran ilimi ne kwakwalwa. Bayan da na kai shekarun ci gaba da komawa karatu, makaranta suka dauki nauyi na na tafi kasar Uganda, inda na karanta master degree akan computer security. So expert ne ni yanzu akan issue na computer security, ko kuma a wasu suna ce mishi cyber security. Kuma yanzu na dawo ina kare ke research ina a Nigeria, ina research ina a Ahmadu Bello University Teaching Hospital da ke nan samun zari, domin nake so zan fara data collection din in ci gaba da hidiman research na abin da ya danganci health information system security na shi.
Kunta ta shi shi ake wawa zo, ga ku a baya shi kadai ne ba a zo, in ya zo guri a ce to ya iso, komai zai taba mutane ba sa zo, dai ilimi ya wuce wasu dafifi.
Ya za ka yi magana akan misali maganar na ƙasa a Najeriya da irin koma bayan da masu na kasa suke samu musamman saboda al'adu ko kuma ɗabi'u na mutanenmu ko kuma hukumomi?
Ina da wato basira ko experience sosai a abin da ya danganci al'amari na kasa, saboda duk da ganin na ya yi karatu na boko, duk da haka na kan shiga cikin 'yan uwana na kasassu na in san halin da suke ciki, in san me matsalolinsu da sauransu. Wato gaskiya mu a al'ummar Hausa Fulani a arewacin Najeriya, mu ne muke da matsala mai yawa na dangane da abin da ya danganci ishu na ƙasa. Ita na ƙasa nauyi ne na jinsin kategori ko jinsin mutane guda uku. Na farko iyaye suna da haƙƙi, na biyu al'umma community na inda na ƙasa shi ke suna da haƙƙi, na uku kuma shi ne na ƙarshe gwamnati take da haƙƙi. idan aka same matsala a daya daga cikin wa'annan community ko kuma category da mutane to zaka ga shi ko affecting dan uwan mu na kasar su na baka wannan analysis ne based on abin da ya faru da ni tun daga lokacin da aka haife ni wannan larura ya same ni har zuwa lokacin da aka sani a karatu da sauran su malami na malami ne na primary school tsohon malami har ya yarda lokacin da abin da ya same ni babu irin daga kauye a ce ai an baka jari ka dauki yaron ka ka sashi a titi ba la da sauran su anyi ai convincing din shi da shi da kakanmu marigayi magajin busa suka tsaya suka dage shi mahaifina yace shi ba zai yi ba insha Allah karatu zan yi kuma masu wannan magana sai sun zo sun nemi taimako a wurina to ba alfahari ba ina ganin dai a family ina ganin duka ne na fara zuwa bautan kasa kaga wannan iyaye na sun soke nauyin su to bayan da na kai wata mataki sannan kuma al'umma na auka sun zage gari ne ga masu ilimi to sai kuma kalmu ina ba mutane sha'awa su wasu manyan mutane ban neme su ba su suka neme ni a neme matsalan ka su kuma sun suka dauki responsibility nasu na abin da za su iya akai ran biyan kudin makaranta ne biyan kudin wanki ne biyan da sauran dai abubuwa na bukatu na rayuwa wanda ba zan fita waje in ji in roƙa ko in yi bara ba sallan suna da yawa amma duka sunan su na kaina wannan al'umma kenan sannan kuma daga baya da na samu aiki gwamnati aka bani aiki sannan kuma lokacin tafiya karatu yayi gashi an bani scholarship lokacin ina ND ma na taɓa samun federal scholarship na taɓa samun state scholarship ɗan shekaru baya duka wuraren 2002 da ke baka wannan labari kaga a nan gwamnati ta tallafa ita ma ta ɗan agaza da na tafi za ka ga Allah ya sa na kai matsayin da na kawo yanzu ba ma ni ba alhamdulillah ina tunanin na taimaki na kasassu sama da mutum 20 wanda suka kware a fannoni na rayuwa wasu ma suna sabi wasu suna karatun yanzu a inda nake aiki da sauran wasu wurare haka
Muhammad Musa Zaria sai wani makon za mu ci gaba da tattauna wannan da muka faro da kai
kasai shannan abaya ya daure da cin takin sa ba a sake hure yayi ta gurma ya yana kwanan zaure amma yanzu ya kasance sinare dubai in sun iso shi ne ya fi kasashen da zai kasance mara karfi ta shika ce bitar ilimi shi yafi
nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
mun gode Muhammad Ibrahim da wannan waka taka ta nakasa ba za ta zama kasawa ba yanzu kan a madadin dukkaninku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da shi kanshi bakon namu Usman na Ahmad Kabara daga sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida na Kabara yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo mana da sharshin jaridan kasar Ghana
Don fara shirin jiridu ne da jiridar Delegate wacce ta bugo a shafinta na farko gwabta-gwabta cewar shugaban ƙasa Akufo Addo ya gabatar da sunayen shugabannin ƙananan hukumomin birane, garuruwa da gundumomi 212 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridar ta ce gabatar da sunayen ya biyo bayan naɗa shugabannin hukumomin manyan biranen ƙasar guda huɗu da suka haɗa da Accra, Kumasi, Tamale da kuma Sakandi Takoradi. Jaridar ta ce shugabannin waɗannan hukumomin sun samu tabbatarwa bai ɗaya a lokacin da shugaban ƙasar ya gabatar da sunayensu. a wani bangaren jaridar Delegate din gabatar da sunan shugaban gundumar arewacin Bulsa a jihar Arewa maso gabashin kasar ya bar baya da kura inda ƴan jam'iyyar NPP mai mulki suka wata zanga-zangar rashin amincewar su da gabatar da sunan David Afoko shugaban jam'iyyar a gundumar a matsayin wanda zai zama kantomar yankin bisa dalilin rashin shiga a dama da shi a lokacin yakin neman zabe. Jaridar Delegate ta ce akwai wasu gundumomi da za a samu irin waɗannan zanga-zanga na kin amincewa da shugabannin nasu. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito cewar an ceto wasu kananan yara 31 da ake tilasta su cikin aikatau a kogin Volta a jihar Volta Ghana. Jaridar Times ta ce yaran yan shekaru 6 zuwa 17 ne wanda a halin yanzu suke hannun hukumar kula da jin daɗin al'umma, ana musu da siha kuma ana kula da lafiyarsu. Idan muka lika jaridar Daily Graphic zamu ga ta yi kanun labarai mai cewar sidin Ghana ya samu bunƙasa akan manyan kuɗaɗen duniya guda biyu. Jaridar ta ce sidin ya samu bunƙasa akan dalar Amurka da kuma kuɗin Turai na Euro, amma kuma ya ƙara yin ƙasa a gaban kuɗin Burtaniya na Pound a ƙarshen makon haɗa-haɗen kasuwanci da ya gabata. Daga ƙarshe sai jaridar The Statesman wacce ta bugo cewar babban bankin Ghana ya daina shiga kasuwancin da babu tabbas da zammar tsare darajar sidin Ghana. Jaridar The Statesman ta ce bankin ya tabbatar da wannan batu ne a lokacin da jami'an bankin suka bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken kashe kuɗaɗen jama'a wanda yake binciken rahoton hukumar Auditor General na shekarar 2015 akan ayyukan bankin tsakiyar. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakub Makeri, sashen Hausa na muryar Amerika.
A gaishe ka amma kar kai nisa, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da lokar Gambiya. Ina muku isan sakon ga nau alƙalai da lauyoyi, wallahi sai tsoron Allah. Magana cin hanci da rashawa ta kashe Najeriya, Allah ya kawo mana, mai tsoron Allah ya sa gaba amma bai samu goya ba. Don haka wallahi ku tsoron Allah, Allah shi kanin da ku ka gane mu duka. Allah ku bashi gaban mu lafiya, Janna Muhammadu Buhari lafiya. Assalamu alaikum, mai magana Muhammadu Awalu Baba Iyar Kano hukumar Tsaro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ku tsare ni ka kuje ka sako na ko ra'ayi na manyan sarakunan Najeriya ke koyi daga sarkin Gwanji ne ke biya wa yara ƙanƙana kuɗin makaranta na primary da ɗinkin ilfin na primary da biya musu kuɗin primary ɗin, yanzu haka duk yaran da ba ni da galibu sarkin Gwanji shi ke biya masa kuɗin makaranta. Da manyan sarakunanmu na Najeriya ku koyi da martaba sarkin Gwanji don Allah don Annabi, saboda kar ku zira goyon ciki da kowanne sai an ce mutum shi mai taimako ne.
Magana kwamarin Bishir Dauda Sabo unguwa Katsina kuma ga takardar kungiyar murya talaka. Game da barakalla ta bazaranci da umar yaki da cin hanci da karɓar korafa-korafa da jihar Kano ta cewa masarautar Kano, ni ina gaba wani abu mamaki ba ne. Tunda dai wannan masarauta da kuɗin talakawa ake tafiyar da ita, ɗin haraji na ƙasa ake tafiyar da ita, don me yasa za a ce ita ba za a bincike ta ba? Da mutane ne suka zo suka yi rubuce-rubuce suka nuna cewa ba a yin ba daidai ba. Saboda haka da a ce da kuɗin mai martaba sarki nashi ne na kanshi, kun ga ba wani abinci ya ce kushi.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga babai ba mu labarai, amma wannan karan a taƙaice.
‘Yan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman ga gwamnati a jiya Laraba. Mahalartan zaman sauraron wannan jawaban sun samu damar yin tambayoyi game da waɗanda suke cikin rukunin tsaro na shugaban ƙasa, kuma sun samu fahimta akan batutuwa da dama game da batun kawar da barazana daga Koriya ta Arewa, abinda wani babban jami'in gwamnatin ya kira wato babbar masifa wanda gwamnatin Kim Jong-un ya haddasa.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yau Jona. Ni Sarfili Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.